سيدنا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن معلوماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau 18 ga watan Shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 kuma yau uku ne ko uku ga watan bakwai miladiya 2018 wannan masallaci namu mai tarin albarka wato masjidul imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi domin ci gaba da karatun littafin al-ubudiyya at-tuhfatul iraqiyya wallafar shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi wannan shine zai zama majalisun mu na shida a jerin gwanan karatun littafin kuma wannan shine zai zama majalisun mu na farko bayan hutun azumi da kuma sallah karama da aka tafi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya mana jagoranci ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya ya tsare mu daga kaucewa ko kuma zanewa ko aikata abin da ya zama ya saba ma wannan hanya madaidaiciya. Malam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi yana mana bayani a cikin wannan littafi nasa da ke bayani akan ayyukan zukata, wanda ayyukan zukatan nan su ne Allah madaukakin sarki yake kalla a bawa. حديثي صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله بايا كلم إيرا حلت تجكون متعب بايا كلم سور نسياتك فغارين سوكو بقاكي كودو غايين سوكو غجيرون سوكو. Allah baya kallon wannan abinda Allah madaukakin sarki yake kalla abu biyu, zukata da ayyuka. Zukata da ayyuka, in kai aiki a fili to me zuciyarka kuma ta kudirta, abinda ka kudirta a zuciyarka ya dace da aikin ka. Wannan shine maqsuduhu ta littafin at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya na shaykhul islam ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi wa tawallal littafi. Wannan zukatan su ne ake son mu rene su, su ake son mu tsarkake su. Allah madaukakin sarki ya faɗa mana tasirin haka, yace yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Kana gobe alkiyama ƴaƴa da dukiya ba su da amfani. A game da dukiya za a tashi mutum bai da komai, hatta tufafin jikinsa babu, kayan da ake sawa ai kwalisa ai alfahari a nuna isa, to mutum zai tashi huntinsa. Sannan su kuma ƴaƴa guduwa suke, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kago sahibatihi wa banihi, da matarsa da ƴaƴansa duk zai rika guje musu, su ma za su rika guje masa ba su san su haɗu. To wannan zuciyar ita ake son barine ta, ba ta fi wajen Allah madaukakin sarki da lafiyayyar zuciya, zuciyar da babu munafurci, zuciyar da babu fasikanci, zuciyar da babu bid'a, zuciyar da babu zalunci, zuciya tsaftatacciya lafiyayya tsarkakakkiya. Allah ya azurta mu da irin waɗannan zukata. Malam Ibn Taymiyyah yana mana bayani akan tasirin gaskiya da ikhlasi a wajen ayyuka. Gaskiya ya kasance aikin mutum da aqidarsa da abin da ya furta a baki su zama ɗaya. waɗannan abubuwan guda uku ana buƙatar su zama sun zama ɗaya, to mutum ya zama mai gaskiya kenan. Al-ahwal wal-a'mal wal-aqwal. Al-ahwal ta'udu ila al-janan, wal-a'mal ta'udu ila al-arkan, wal-aqwal ta'udu ila al-lisan. Ana san da yanayin mutum na zuciyarsa da ayyukansa da gaɓoɓinsa za su riƙa aiwatarwa, da maganganunsa da harshensa zai riƙa faɗi, to su zama sun zama daidai wa daida. Inda misali akwai masu bincike da za su zo su bincika, ana sanya kasance waɗannan abubuwa guda uku na mutum su zama ba su ci karo da juna ba. Idan mutum ya kasance abin da yake ƙudurtawa daban, abin da yake aikatawa kuma yake faɗa daban, to munafunci ya zo. Munafunci ya zo, daga nan ne aka samu munafunci. To shi ne sai Malam Ibn Taymiyyah sai ce was-sidq wal-ikhlas huma fil haqiqati tahqiqul iman wal-islam. Was-sidq gaskiya, wal-ikhlas da ikhlasi wato yin abu dan Allah, kuma su biyin fil haqiqati a tabbas abinda ake nufi da su tahqiqul iman wal-islam, su ne suke tabbatar ma da mutum imaninsa da kuma musuluncinsa. Gaskiya da ikhlasi, ikhlasi yi dan Allah ya zama a lokacin da mutum zai yi aiki, to baya tunanin wani a zuciyarsa, baya tsammanin wani ya yabe shi, baya jin tsoron wani ya soke shi, sannan baya tunanin wani ya bashi wani abu a wannan aiki nasa na addini da yake gabatarwa. A wanda yake tunanin ya biya shi ladan aikinsa shi ne Allah maɗaukakin sarki. Wannan shi ake ce mai ikhlas. Wal ikhlasu azizu, ikhlasi wahala gare. Magabata sun yi kuka a game da ikhlasu, game da wahalar ikhlasi da samar da shi. Sannan ita kuma gaskiya ita ce wadda aka yi mana bayani kanta, da zuciyar mutum da gaɓoɓinsa da harshensa su zama sun yi tarayya a manufa ɗaya. Abinda bakinsa ya faɗi to ya zama har a zuciyarsa haka yake, sannan kuma ayyukan da yake yi su zama abinda ya ƙudurta a zuciyarsa, to shi ne yake aiwatarwa da gaɓoɓinsa. Fa innal muzhirina lil islami, domin masu bayyana musulunci yanqasimuna ila mu'minin wa munafiqin, sun kasu gida biyu, akwai mummune akwai munafikai, da musulmi da mummune da munafiki dukkanin su suna zuwa su ce su musulmai ne, suna cewa su masu imani, suna bayyana musulunci. Idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا منافقين تكذوق بقى النبي صلى الله عليه وسلم سيس رمت إلى الله شيء نشهد إنك لرسول الله شيء والله من شيء لقيمة زن الله أما أذوك يسوى حقا يجب ثم فتحقني دومني دومن ستعر جنانا سكا أكشيس. In suka bayyana kafirci sun san to sun nemo ma kansu yaki, to sai suka gwammace su yaudari bayin Allah a duniya, amma kuma Allah maɗaukakin sarki ba a yaudara shi. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya siffanta su ya ce yukhadi'una Allah walladhina amanu, amma wa ma yukhadi'una a wata qira'a, a wata qira'a wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Suna yaudara Allah, suna yaudara masu imani, amma ba wanda suke yaudara sai kansu, amma ba su san haka ba, ba za su gane kansu suke yaudara ba sai ranar gobe alkiyama, inda Allah ta'ala zai sa su fi darkil asfali minan nar, a sa su sai an sa su a wuta, sannan za a ɗibo Yahudawa da Kiristoci da sauran mushrikai sai a ɗora su a kansu. Dama ita wuta ala darakat, ita wuta gwaggwadon zurfin mutum a cikin ta gwaggwadon lalacewarsa, kaman yadda ita kuma aljanna ala darajat ita kuma matakai ne madaukaka gogodan yadda ka daukaka a cikin ta to gogodan matsayin ka kenan a wajen Allah madaukakin sarki to wannan yana da hadin to shine yace masu bayyana musulunci su biyu ne akwai mummuni akwai munafiki wal fariqu bayna al mu'mini wal munafiki huwa as-sidq amma abin da ya raba tsakanin mummuni da munafiki shine gaskiya mummuni da gaskiya yake musulunci shi kuma munafiki ƙarya yake shi yasa Allah kai tsaye yace wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah yana shaida cewa wallahi munafiqai maƙaryata ne kuma abin da zai baka sha'awa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi fassara waɗannan ayoyin a hadisan ce shi yace ayatul munafiqi salafud ana gane munafiki ne da abu uku abu na farko sai ce bi idza haddatha kadhab in dai zai faɗi magana ƙarya zai yi da ya zo zai yi magana to sai ya ƙarya shi yasa ƙarya ba karamar bala'i ba ce to gaskiya ita ce mai raba tsakanin mummuni da munafiki idan ana gidan musulunci munafiki ya ce shi musulmi ne mummuni ma ya ce shi musulmi ne to abinda zai raba su a gane tabbas wane ne mummuni wane ne kuma munafiki to shi ne gaskiya sai ya auna su da gaskiyarsu a ga waye da maganganunsa da ayyukansa da ƙudurinsa na zuci suka zama sun zama daidai wane ne kuma ɗaya daga cikin waɗannan ya saba ma wani wanda nashi ya saba ma wani maganarsa ta saba ma ƙudurinsa na zuciyarsa aikinsa ya saba ma ƙudurinsa na zuciyarsa to shikenan an samu munafurci munafurci ya zo mai wannan sifar ya zo munafiki a shari'ar musulunci shi yasa Hausawa suna da wani kuskure da suke da shi wajen me suke ce ma munafiki Bahaushe in ya ce munafiki shine mai hada fada a shari'ar musulunci mai hada fada Annabi sama ya kira shi da namma a wata riwayar ya kira shi da qattat annamimi mai hada fada ba munafiki sunansa ba domin yana iya yiwa musulmi wanda babu munafurci a zuciyarsa amma kuma ya kasance an jarrabe shi da fitina ta hada fada iyaka kawai abinda za ka iya cewa shi ne da wuya ka samu asalin munafiki bai da kuma tunanin hada fada kaga akwai bambanci a tsakanin su kenan yana iya yiwa munafiki ya zama ya dau sifa ta me ta annamima ta hada fada domin munafiki kaman ciwon kanjamau ne ke damunsa idan aka ce ciwon kanjamau shi ciwon kanjamau kamar yadda likitoci suke faɗi ba ciwo bane ba ciwo bane a ƙarƙashin kansa shi ya wuce ciwo shi buɗe ƙofa yake a jikin ɗan adam akwai abin da ake ce masa garkuwa akwai garkuwa wannan garkuwar ta jikin ɗan adam ita ce take hana cututtuka su shige shi to shi ciwon kanjamau HIV zuwa yake ce buɗe wannan ƙofa ta garkuwar nan sai ya balla ƙofar nan sai ya zama duk ciwon da ya zo sai ya shige cikin jiki shi yasa mai ciwon kanjamau idan zazzabin malaria ya kama shi ba kaman yadda wanda yake bai da kanjamau zai sha magani ya warke kamar bai yi ba idan ɗan ƙurji zai fito ma wanda bai da HIV sai ya je asibiti ko ya je wajen mai chemis a bashi magani kawai shikenan ya shafa sai ya warke shi ko mai ciwon kanjamau wannan sai ta girma saboda garkuwar jikinsa ba ta to haka munafurci yake in mutum ya fahimci wannan misalin da aka buga mana na me ake ce ma kanjamau to haka zai fahimci munafurci shi munafurci yana karya garkuwa ce ta imani garkuwar da ake da ita ta imani imani shike hana mutum ya saba ma Allah shi yasa ba ake sallallahu alaihi wasallam yace la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min idan mutum zai yi zina to sai an cire masa imaninsa sai ya zama jikinsa abu ɗaya yake garkuwar jikinsa ta imani sai ta kawo kaman dai wancan mai HIV din saboda haka kawai sai ya zama zai jin kunya sai kawai ya aikata saban Allah me shan giya ba zai sha giya ba sai an zare masa imanin sa me sata ba zai sata ba sai an zare masa imanin sa to haka munafurci yake to shi munafurci yana karye garkuwar jiki ne me hana mutun ya saba ma Allah to shi yasa ko wani irin zunubi zaka iya samun munafiki da shi Allah shi kyauta fa asasun nifaqi malan yace mana tushen munafurci alladhi yubna alayhi wanda ake gina shi munafincin akan sa huwa alkadhib shine ƙarya kun ji harsashin da ake gina munafurci da shi to shine ƙarya mutum ba zai zama munafiki ba to sai ya makansa foundation sai ya makansa har ya kafa makansa harsashi harsashin nan shine ƙarya shi yasa yana da kyau a tarbiyya tun yaro yana karami a kyamatar da shi game da ƙarya ya saba ko yayi laifi in an tambaye shi aka ce waye yace shi yayi in yaso duk abin da za a masa a masa kada a dauka cewa yaron da zai zama duk abin da aka tambaye shi na gaskiya zai faɗi gaskiya a ce bai da wayo a wannan abin hangar tarbiyyar musulunci shine wayo ya zama an tambaye shi kai kai kaza eh ni nayi ko waye kaza sai ce ni nayi yanzu ya rage kai in kana da tarbiyya wannan gaskiya ta shi da ya faɗi to ta cece shi gaskiya ce ta cece shi in da ka yi niyyar ka dau mataki mummuna a kansa saboda kai karfafe shi akan faɗin gaskiya sai ka ce masa to sakamakon gaskiyar da ka faɗa mini na fasa dukanka shikenan sai ka faɗa in duka da zaka masa je ka fasa dukan shi in wani laifi in wani wata uku ba dai zaka masa ko wata ladabtarwa sai ka fasa ladabtarwa kuma ka nuna masa dalilin da yasa ka fasa cewa ya faɗi gaskiya kai a daidai wannan lokacin ko da laifi yayi ya faɗi gaskiya to bayan ba a masa ukuba ba to a masa mukafa'a domin abu biyu ne akwai al'ukubatu akwai al-mukafa'at a tarbiyya al'ukubatu mutum ya aikata abin da ba daidai ba a lallasa shi ko a zaba a mishi wani abin da zai so sa masa zuciyarsa a nuna masa rai bai ji daɗin abin da ya yi ba yadda ya ɓata ran mai tarbiyyarsa ko mai tarbiyyarsa ma shi ma ya sa ransa ya ɓaci ko a duke shi ko a masa dai wata hawa a masa wani abu na horo da shari'ar musulunci ta yadda a yi ma mutumin da ya laifi to gefe guda shine idan ba a yi al'ukubat ba to akwai al-mukafa'at al-mukafa'at shine a saka masa ko a yi masa abu mai kyau idan mutum ya yi abu mai kyau a masa mai kyau to wannan gaskiyar ita ce yau nake fama da ita ce matsalar kana iya samun malami bai da gaskiya malami yana karantarwa iya san na so san gasunan bini-bini zai ja maka aya amma ko bai da gaskiya kaga matakin farko kenan kana iya samun shugaban da bai da gaskiya jagoran al'umma ne amma ko bai da gaskiya kana iya samun uba a gida bai da gaskiya kana iya samun uwa a gida ba ta da gaskiya kana iya samun mutanen gari masu sana'o'i masu aikin gwamnati da sauransu sama ba su da gaskiya to yau wannan ita ce matsalar da take wahalar da mu a musamman a irin wannan ƙasar tamu kai ba ma matsala ba ce ta ƙasa matsala ce ta duniya yau gaskiya ta yi wahala a cikin mutane ita kuma gaskiyar nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce take gayyatar mutane zuwa ga nagarta idan mutum ya rike gaskiya to ita za ta buɗe mishi kofa ta ya aikata dukkan wata da'a da wani abu da za a kira shi nagarta wanda Allah madaukakin sarki ke so kaga shine abin da ake bukata to a gefe guda ita kuma ƙarya shi yasa yace asasun nifaq kenan asasun nifaq al-kadhib ƙarya ita ce tushen munafurci mutum ba zai zama munafiki a addinance ba sai ya fara yin ƙarya domin wanda ya fara makarya shine Allah ƙarya mutum ya fara ma Allah ƙarya babu munin da yafi wa man azlamu mimman kadhaba ala Allah wa kadhaba bis-sidqi idh ja'ahu a cikin azzalumai gabaki ne idan ana gata ta atsamo babban azzalumi shugaban azzaluman duniya Allah madaukakin sarki yace to wane ne mimman kadaba ala Allah wanda yima Allah ƙarya waye fi shi zalunci ba wanda yafi shi shi yasa kaja Kaisar azimur ruh ya fada ma Abu Sufyan radiyallahu anhu a lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba na sha fada mana wannan hadisi a cikin sahih al-Bukhari kitabu bada'il wahyi shine hadisi na uku a cikin littafi a cikin kitabu bada'il wahyi na al-Imam al-Bukhari bayan duk Kaisar azimur ruh sarkin Rum ya gama sa aima Abu Sufyan tambaya Abu Sufyan yace ba inda ya samu ya ƙarya shi ma saboda hatta larabacin kafin zo musulunci su ƙarya mummunar ɗabi'a ce a cikin su a ce kai maƙaryaci ne ba addini ba amma ba sai da su ƙarya ba yace na so in danyi ƙarya haka in soki Muhammadu to amma sai naga tarihi na zai lalace so da kai fasa yin ƙarya duk tambayar da aka masa sai ya faɗi gaskiya to daga cikin tambayoyin da Kaisar ya masa ya tambaye shi yace kun taba kama shi da ƙarya kafin yazo ya ce muku shi annabi ne kun taba kama shi da ƙarya sai wallahi bamu taba kama shi da ƙarya ba a cikin mu ma as-sadiqul aminu nake ce masa shine mai gaskiya cikin mu wanda yafi kowa gaskiya sannan kuma shine yafi kowa riƙon amana to da Kaisar ya tashi zai mai da amsa sai ce na tambaye ka kun taba kama shi da ƙarya ka ce ba ku taba kama shi da ƙarya ba to bari in baka ka'ida ka rike ta a rayuwa dukkanin mu nan mu rike ta a matsayin ka'ida Kaisar ya ce ma kana li yad'a al-kadhiba 'ala an-nasi wa yakdhiba 'ala Allah yace wallahi ba zai zama zai ma mutane ƙarya ba sannan ya ma Allah ƙarya me yasa kaga malaman hadisi suke kin karban hadisin mutumin da ya kasance a firarsa ta jama'a in ya zauna can zai yi ƙarya in ya zauna can zai yi ƙarya to idan ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi hadisi ya ji hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a ba sakamakon ne sakamakon an sha kama shi shi maƙaryaci ne fi hadisihi ma'an nas a firar da yake da mutane in ya tashi zai faɗi abinda ba haka yake ba kuma malamanmu na hadisi suna da zafafawa ba su ganin girman wai me ya makariye ƙaryar irin ƙaryar da mutanenmu suke ɗauka kawai shikenan yanzu nan kawai kana tsaye da mutum a yi waya a kira shi a waya ga shi a cikin layin zamfara sai ya ce ai ga ni nan a tantaran to ba za su karɓi hadisinka ba ka tashi aiki ka san abin da kuke ce ma condemn to mutum ya yi kwadarci idan aka tashi ya aka gan shi a cikin mazajen hadisi ana lissafo isnadi haddathana wani haddathana qala wani sami'tu wani to da sunansa sai a ware sai a ce hadisin sai a ce alhadith mawdu'un wani hadisin mawdu'i ne li anna fihi fulanan domin a cikin shi akwai wani kana yaqsibu fi hadithihi ma'an nas yana ƙarya a cikin firashi da yake da mutane to da kuma magana ta zama duk inda zai ruwaito ta hadisin sa ya zama mawdu'i idan ba a ce ma hadisin sa mawdu'i ba to sai a ce masa matruki ko a ce masa munkari da matruki da munkari da mawdu'i ai ina za a tafi gari ne ɗaya aka shiga tasha wani ya shiga abin nan wani ya shiga sharon wani ya shiga bas wani kuma ya shiga gol kuma dukkanin su gari dai za su tafi ya kawo ni yarda wani kaiwa to kage sharrin ƙarya ce so daga ƙarya ita ce tushen munafurci Allah ya raba mu da ita wali hada idza zakara Allah haqiqatal iman shi yasa zaka ga Allah madaukakin sarki idan ya faɗi me ake ce mai imani na'atahu bis sidq to sai ya siffanta imanin nan da gaskiya idan Allah zai yi bayani akan me hakikanin abin da ake nufi da imani imanin da ake son kowanne mu yayi to sai Allah madaukakin sarki sai ya siffanta imanin nan da gaskiya siffar imani gaskiya kenan kana iya cewa tayaya ake gane mummunai sai ce bisidqi da gaskiya idan yanzu kana son ka bude zukatan mutane ka gane waye ke da imani to abinda zaka gani shine gaskiya zaka ji idan kana jibiyar maganganun mutane kana son ka gane su waye masu imani to su ne masu gaskiya idan kuma kana son ka gane munafikai to su ne makaryata isa wallahi wannan ƙarya sai an yake ta kama fi qaulihi ta'ala kaman yadda Allah madaukakin sarki yace qalatil a'rabu amanna ƴan kauye sun zo sun ce mun yi imani ƴan kauye larabawa su ne ake ce musu al'arab kwara ɗin su akan ce musu al'arabiyyu ala khilafil qiyas ya saba ma qiyasin larabci amma haka ake fada a'radiyyun fa qauyan balarabe kenan in aka ce a'rabun sun zama kauyawa da yawa to kauyawan larabawa suka zo suka ce amanna mun yi imani kaga sai Allah madaukakin sarki yace qalat sun ce da baki kaman yadda wadancan munafikai idza ja'aka almunafiquna qalu kaga su ma fadi suka yi da baki to su ma al'arabu sai suka ce ne suka ce sun yi imani qul lam tu'minu Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ba su amsa ka ce a'a ba ku imani ba walakin qulu aslamna ka sai dai ka ce mun yi musulunci mun shiga musulunci yanzu ku musulmai ne Malam Ibn Kathir rahmatullahi alaihi a cikin tafsirin sa yace wannan ayar tana ɗaya daga cikin dalilai masu ƙarfi da suka zo suka tabbatar da akwai bambanci tsakanin musamman imani wal islam akwai bambanci tsakanin musulunci da imani a inda musulunci shine mutum ya faɗi a baki musulmi ne kai shi yasa idan mutum ya shigo musulunci za a lakana masa kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah idan ya faɗi wannan da bakinsa to yanzu aslama ya musulunta to yanzu kuma akwai a'malul iman imani na da ayyuka ayyukan imanin nan sun kunshi wasu a zuciya wasu kuma sun kunshi a gaɓoɓi to ku yanzu ƴan ƙauye larabawa kun zo kun ce kun yi imani sai Allah ya ce a'a ba imani kuka yi ba yanzu kun yi musulunci ne yanzu ku musulmai ne yanzu baya halasta wani ya daga makami ya kashe ku domin kun shigo cikin musulunci amma imani to sai an tsaya an yi tarbiyya shine Allah ya ba su amsa ya ce walakin qulu aslamna kace musulunta kuka yi yanzu ku musulmai ne na taqtun bi alsinatikum wa lamma tutabbiqu al-iman bi jawarihikum wa qulubikum har yanzu tukuna ana jiran ku sai idan zukatan ku sun gaggata musuluncin da kuka fadi da baki sannan gabobin ku su gaggata musuluncin da kuka fadi a baki abinda zai baka sha'awa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi bayani sai ce al-imanu bid'un وستون أو سبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله أدناها إماطة الأذى عن الطريق وإن الحياء شعبة من الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم إيمان جدا جدا ستين دورية هو سبعين دورية ما في أو ككسو شين فتل لا إله إلا الله لا إله إلا الله فتل شوية باكي بأعمى بشروطها وأركانها tabbatar da hukunnanta da sharuɗanta daga cikin shuruɗu la ilaha illallah na farko kuwa akwai al-ikhlas al-munafi lirriya'i akwai as-sidqul munafi lil-kadhibi akwai al-yaqinul munafi lish-shakki sai ka zama kana da ikhlas ikhlasin da zai kore maka ne ya kore maka riya dan Allah kai musulunci sannan gaskiyar da za ta kore ƙarya tabbas da zai kore maka shakka sannan sai ya ce wa'annaha imatul azani tariki mafi ƙasa-ƙasa da mutane suke gani na ayyukan imani shine ka ga wani abin da zai cutar da mutane a hanyarsu ka kauda shi datti ne kwalba ce wani abu ne da zai iya cutar da mutane a hanyar su sai ka kauda wannan to shi ma imani ne sai ma ayatu sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innal haya'a shu'batun min al-iman sannan kunya ma ita ma wani bangare ne daga cikin gidajen imani shi yasa ma ayatu sallallahu alaihi wasallam yaga wani yana ma wani dan uwansa fada akan abubuwan da yake aikata marasa kyau sai manzo sai ya ce da'ahu fa innal haya'a min al-iman yace kale shi ai kunya tana cikin imani idan ya ce bai da imani shi yasa yake aikata abubuwan kaba kaba to sai ya je ya ci gaba da yi to kage shine nan Allah ya ce musu walamma yadkhuli imanu fi qulubikum har yanzu imani bai shiga zuciyarku ba kun dai musulunta da baki amma imani kan bai shiga cikin zuciyarku ba amma wa in tuti'u Allah wa rasulahu idan kuka yi Allah kuka bi manzansa da gaske kuka aikata abinda Allah madaukakin sarki ya umarce ku da manzansa la yalitkum min a'malikum shay'a ay la yanqusukum la yalitkum akwai qira'a la ya'litkum Allah madaukakin sarki ba zai tauye muku komai ba daga cikin aikinku duk abinda kuka yi za ku ga ladan sa wa ya'mal mithqala dharratin khayran yara duk mutumin da ya aikata ko kwayar zarra na aikin alkhairi sai ya gan shi haka na sharri yarahu zai gani inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai rahama ne in ya gafarta ya yafi mutumin da da ba musulmi ba ne ya aikata abubuwan da ya zama ba na musulunci ba yanzu ya shiga musulunci to sai Allah madaukakin sarki ya yafi masa waɗancan zunuban da ya aikata kafin musulunci sannan rahimun sannan ya bashi lada shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin mutanen da salatukun yu'tauna ajrahum marratayn mutane guda biyu za a ba su ladan su mutum uku za a ba su ladan su so biyu daga ciki me akwai mutumin da da ba kitabi ne kristanci yake kuma tsakanin shi da Allah yake kristanci abin da ya imani da shi kenan sai Allah ya masa gamdakatar sai musulunta to Allah ba zai bata wancan aikin da ya mana kristanci sai a bashi lada sannan kuma yanzu gashi ya zama musulmi sai a bashi lada to yana cikin waɗancan guda uku sai Allah ya ci gaba da cewa ga in ku al-arab ba ku san me ake ce mai imani ba su waye kuma masu imani to innamal mu'minuna waɗanda kawai aka sani masu imani alladhina amanu billahi wa rasulihi su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa thumma lam yartabu sannan basi shakka ba babu raibu babu irtiyab babu shakka a game da imani sun yi imani da Allah وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله sannan suka yi jihadi suka yi kokari suka bada dukiyarsu da kuma rayukansu fi sabilillahi dan tafarkin Allah ya tabbata kuna jin su kofin masu imani ko sai Allah karshe sai ya ce ulaika humus sadiqun waɗannan almu'minuna din humus sadiquna su ne masu gaskiya kaga ashe zai yiwuwa ka ce kai mai imani ne amma kuma ka zama ba ka da gaskiya yadda ƙarya ta kasance ita ce tushen munafurci to haka gaskiya ita kuma ta kasance ita ce tushen imani to daga wannan gaskiyar ita ce ake buƙatar mu zama mun tarbiyyantar da kawunanmu da ƴaƴanmu a kanta kada ya zama ana kama mu da ƙarya a cikin maganganunmu da ayyukanmu وقال تعالى سنن الله ملك تنسكي ساكتشيوا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله رضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون للفقراء وأن دسك تنسنت أبا سفيء إذا أكجياك أكي كبزة tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba sai kafiran su waɗanda ba musulmai ba suka gudu aka samu fai domin duka Allah yana bayani ne a game da fai'u a cikin suratul hashr ita ce ta zo ta bayani a game da fai'u alfayu kamar yadda aka sha mana bayani dukiyar kafirai da aka ansaba tare da an gwabza da su ba an je za a yi yaki da kafirai da musulmai sai kafirai suka tsorata sai suka gudu kamar yadda ya faru da Banu Nadir Banu Nadir yahudawa ne da aka sha mana bayanin su daga cikin yahuda Madina a lokacin da Allah ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam izini cewa ya yake su aka tafi garin su ko unguwar su a cikin Madina sai suka rika guduwa farko da abinda suka rika yi yukhibuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin suka rika rusa gidajen su da kawunan su sai mu'mini suka ce to mu ba mu taya to karshe da aka kore su aka ce su bar garin Madina aka ba su dama cewa kowannen su an ba shi dama ya labta maraƙuminsa ko kuma jakinsa ko dokinsa ko alfajarinsa kaya duk abin da ya wuce ɗaukar waɗannan dabbobin to ya bar shi ba nashi ba aka tattara wannan dukiyar ta zama dukiyar Allah da ma'aikinsa fayu ita dama tana da bambanci da ganima ganima ita gida biyar ake kasata kashi ɗaya kashi ne na Allah da ma'aikinsa a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciyar da iyalansa yake rayuwa to amma ita fai'u ga baki ɗaya dukiyar fai'u ta Allah ce da ma'aikinsa sai yadda annabi sama ya ga dama yayi da ita to shi ne Allah madaukakin sarki a cikin bayanan da yake yi ke ce cikin waɗanda in za a ba da fai'u a ba su lil fuqara'i al muhajiri a kula da talakawa muhajirai talakawa muhajirai waɗanda suka bar garinsu na Makka suka koma garin Madina da kuma waɗanda suka rika baro wasu garuruwan su ba ƴan Makka bane kaman Abu Hurairah radiyallahu anhu ba ɗan Makka bane ɗan Yaman Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ba ɗan Makka bane ɗan Yaman ne da wasu daga cikin sahabbai da suka zo daga wasu garuruwa amma asalin su ba ƴan Madina bane to dukkanin suna cin al-muhajiru amma al-muhajirun al-asilla muhajiran asali sune muhajiran da suka taso daga Makka suka dawo Madina to dukkanin su a ba su alladina ukhriju min diyarihim idan baka gane su waye talakawa muhajirai ba sune waɗanda aka fitar da su daga gidajen su akwai ban tausayi da raurawa zuciya idan ka dauki hadithul hijra ka ɗauko waƙi'atul hijira abin da ya faru na hijira sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai soso zuciya akwai tausayi a ciki yanzu ka ɗauki Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu matashi ne shi mai dukiya mahaifiyarsa mai dukiya ce amma tun farko kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi Madina su Mus'ab annabi sama ya fara turawa Mus'ab yana ɗaya daga cikin malaman farko da suka je suka fara karantar da Alƙur'ani a Madina tun kafin annabi sama ya hijira da shi da irin su Abu Salama to wannan Mus'ab din da yake dan hajiya a wannan zamanin namu dan hajiya ne shi sosai akwai kaya akwai kuɗi a cikin Makka kakan ba wanda yake kwalliya irin tasa sai dai matasa su kwaikwayi kaya a wajensa duk sabon ɗinki a wajen Mus'ab ake gani sabo hula sabon takalmi in akwai motoci a lokacin misali to duk wata sabuwar mota da za a kawo ta wanda ake ce mata latest to a wajen Mus'ab za a gani amma haka ya koma garin Madina ya je ya zauna a matsayin malami mai karantar da Alƙur'ani abinda zai baka tausayi ranar da aka kashe Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu a yaƙin Uhud likabarin da za a rufe Mus'ab kasa samun shi a kai idan aka rufe sama sai ƙafa ta buɗe ƙafafuwa su buɗe idan aka jawo ƙafar aka rufe sai kai ya buɗe annabi sunna ya ce a ja a rufe ka abin da ya ragu na ƙafafuwa a ɗibo ganyayyaki a rufe su ne hulan nan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kawai dan imani sannan ka ɗauki irin su Suhaib ibn Sinan ar-Rumi Suhaib mai dukiya ne a garin Madina a Makka kafin ya kaure ya koma Madina mai dukiya ne a lokacin da Qurayshawa suka ji cewa Mus'ab zai abin nan Suhaib radiyallahu anhu zai hijira zuwa suka same shi maka suka ce to mun ji abin da ka shirya ka ce wai za ka bi Muhammadu ko to ka sani dama kai ba dan gari bane ba ko ne annan ka zo ka samu dukiyarka saboda kai in ka nace ka ce za ka bi shi ko sisi ba za ka dauka ba in kuma ka yadda kana son ka tsira da dukiyarka to ka zauna wallahi Suhaib yace ku rike ta dukiya ta Allah ce haka suka basu bashi ya dau komai ba to waɗannan su ne al-fuqara'ul muhajirun fa to Allah madaukakin sarki yace suna cike a ba su haƙƙin a ba su so ba alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim aka kore su daga gidajensu sannan aka kwace musu dukiyarsu kaga Allah madaukakin sarki yace alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim kaga ukhrija min malihi a fitar da mutum daga dukiyarsa a fitar da shi daga dukiyarsa a kwace kenan ikhrajul insani min malihi shine a kwace dukiyar da karfin siya yabtaguna fadlan min Allah sun yi haka ne suka hakura da dukiyoyinsu da gidajensu na asali saboda ne yabtaguna fadlan min Allah suna neman wata falala daga Allah me falalar da suke nema a wajen Allah nan fadlan ay ajra na al-fadlu nan al-ajru ne wat-thawab suna neman lada da sakamako a wajen Allah shi yasa suka tabbatar da cewa ma inda Allah khair abin da yake wajen Allah yafi suka yadda su hakura da abin da suke da shi su nema a wajen Allah madaukakin sarki wa ridwanan sannan kuma suna neman wata yadda daga Allah bayan Allah ya ba su lada sannan kuma suna neman Allah ya ce ya yadda da su sun sami yadda ko ba su samu ba Allah ya ce radiyallahu anhu maradu anhu wa yansuruna Allah wa rasulahu sannan daga cikin sufofinsu suna taimakon Allah kuma suna taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi Allah ya ce ulaika humus sadiqun masu waɗannan sufofin gabaki ɗaya na imani su ne as-sadiqun su ne masu gaskiya irin waɗannan da su san ana faɗa ana karanta su sai ka ji ina ma kana ciki ina ma dai a ce kana ciki to in baka zama a cikin su ba da gaske to yi kokari kai ta addu'a Allah ya sa ka zama koda mai rike musu takalmi ne imana ba da rike takalmi bane wani sai ya zama yaje ya shiga inda shugaban kasa ke shiga mai tsayawa a bayan shugaban kasa mai mukamin shi mai tsayawa ya tsare a bayan tsaye ya tsaya a bayan shugaban kasa shi ma shugaban kasa ne amma dai inda shugaban kasa zai shiga da shi za a shiga ba za a ce shugaban kasa ya shiga ba shi ya tsaya a waje kage da dadi kai hatta mai kawo labarin abin da ya shafi shugaban kasa dai inda shugaban kasa ya je shi ma zai shiga to sai kai addu'a in baka zama shugaban kasa ba to yi addu'a ka zama koda wannan ADC din ko ka zama mai magana da yawunsa sai da duk inda zai je shi ma kana da kaga shi ne wannan to kun ga dai gaskiya gaskiya gashi shi malam ibn taymiya sai ce fa akhbara shi Allah ya bada labari anna as-sadiqina lallai masu gaskiya fi da'wal imani a magana cewa su masu imani ne humul mu'minuna su ne mu'minan da alladhina lam yata'aqqab imanuhum ribatu wanda shakka bata bi bayan imaninsu ba da suka yi imani suka tabbata dama abin da ake bukata kenan ka kalla tashin gishirin andar mutum ya ce ya zama mutumin kirki za ka iya yi fa yau amma tabbatar ita ce wahala akwai mutane da yawa da za ka ga sun yi tashin gishirin andar mun san yadda gishirin andar ke tashi ya aka zuba masa ruwa sai amma kwana nawa shi ke nan sai mutum tabbatan nan ita ake bukata ka tabbata na tabbata shi yasa za ka ga manzo sama yana yawan addu'a akan tabbata اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك ya Allah kai kake canza zukata kake jujjuya su ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan yi maka da'a domin mutum zai iya waye gari wallahi yau shi mai imani ne daga daren nan safiya nan ya zama kafir ya waye gari yana da imani amma kafin dare ya kuma zama ba musulmi ba ko ka same shi mutumin kirki da shi ake komai na musulunci yau amma zuwa gobe shedan ya juyar da shi ya zama shedani wannan shine abin da ake bukata tabbatar nan to kuma abin da zai tabbatar da kai shine ikhlasi da gaskiya in ka dauke su sune rigakafi da kai imani da Allah to yi imanin da gaske sannan kuma kai imanin dan Allah to shine zaka ga a dade ana yi sai gaskiya ai haka Bahaushe yace ba da Bahaushe ya tashi siffanta gaskiya sai kaji yana ta siffanta ta da wasu kofi kaji ya ce gaskiya dokin karfi dokin karfi fa shi dama doki na farko da yana da karfi ba kowane abu ke iya bige shi ba sai yazo ya bangaji mota ka kaje can ka fadi kai hadari shi kuma ya wuce washi ya ci gaba da tafiyar shi to kuma sai aka ce wai ba doki bane na doki mai jini ba doki bane mai tsoka da nama a jikinsa a doki sai aka ce na karfi ne Bahaushe ce gaskiya dokin karfi gaskiya Bahaushe yace mata ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi kage shi ma nan ana nufin me karfi gare sannan yace a dade ana yi sai gaskiya duk wannan kage ashe dabi'ar ma Bahaushe ita ce ne dabi'ar ta ashe gaskiya ce domin ayoyin Bahaushen da ai su ne karin maganganun sa ko ko ka ce karin maganganun Bahaushe a da kafin zuwan musulunci su ne ayoyin sa su ne na sosan sa in za a maka wa'azi mutum zai tsaye da danshi ya mishi wa'azi ya masa nasiha to karin magana zai ta jefo masa to ga dai nan sai ya jawo masa yadda zaka jawo ka ce Allah ya ce to haka da za a jawo maka karin magana shikenan kuma da haka za a maka tarbiya ka tafi kuma abin da zai baka mamaki da wannan karin maganganun suka zama masu gaskiya suka riƙe gaskiya a tsakanin su aka riƙe girmama mutumin da ya zama a cikin wannan yankin yake saboda gaskiyarsa in abu za a yi ta ce a nemo shi shine zai zo shine mai gaskiya to ya aka yi muka zama a baya ga nassu sa kuma a hannunmu da nassin ma wani zai jawo aya ya cuce ka yi maka ƙarya da nassi ko ya ma Allah ƙarya iri-iri ya jawo nassin ba haka yake bai ja ko ya ɗauko nassin ba a wajen da ya kamata ya amfani da shi bai jefa ko kuma kila ya maka fassara ta ƙarya kage dai duk gaskiyar ba take Allah ka shiryatar da su su ne waɗanda imaninsu bayan sun yi imani to shakka ba ta biyo baya ba tunda suka yi imani suka tabbata rusukhal jibal irin yadda duwatsu suke tabbata wajahadu fi sabilihi sannan kuma Allah ya siffanta su da cewa su ne masu yin jihadi kokari akan hanyarsa akan tafarkinsa da me bi amwalihim in masu dukiya ne su ɗiba dukiyarsu su bada duk waɗannan sufofo ba waɗanda suka cancanta ka siffanta su da su in ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ne suka cika su 100 bisa 100 mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ayi kaza wani zai je ya ɗibo duk abin da ya mallaka kawai ya kawo kamar sayyiduna abubakar radiyallahu anhu me ka bar musu me ka bar ma iyalanka yace taraktu lahum Allah wa rasuluhu na bar musu Allah da ma'aikinsa irin su sai na umar su ji su raba biyu su kawo rai da makamantan irin wannan to kaga duk wannan akwai shi wa anfusihim sannan da duk da kawunan su duka su ne masu wannan sufufu وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين دليل ديسا حقا يتبتع شيني القوار عند الله مدوك تنسر كي يكرب على الأولين أحن النفاق والآخرين دقموا أن دسك زود جبايا وأن شيني القوار عند الله يشي هو يريكي يشكي دقسكي يي إيماني دقسكي ya taimaki Allah ya taimaki manzansa sallallahu alaihi wasallam sannan kai ya dawo baya sai dai gaba kama kala ta'ala kaman yadda Allah madaukakin sarki yace wa iz akhadha Allah mithaqan nabiyyi ya kai ma'aikin Allah ka bada labari ka tuna lokacin da Allah ya karbi alƙawarin annabawa ne alƙawarin ne alƙawarin lama ataitukum min kitabi sakamakon abinda na baku ya ku annabawa na min kitabin na littafai da na rika baku wa hikmatin da kuma hikima da na baku hikima aiwatar da abinda littafi ya kunsa a yadda ya cancanta shine ake ce masa hikima ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم sannan wani manzo yazo yana gaggata abin da ke tare da ku na littafin da aka ba ku annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya gaggata injila yazo ya gaggata at-taura dukkan littafan da aka ba annabawan da suke kafin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya gaggata su ai ba dadan annabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu san at-taura ba ba za mu san wani littafi da ake ce masa at-taura ba ba za mu san wani littafi mai suna al-injil ba ba za mu san wani littafi da ake ce masa az-zabur ba ba za mu sani ba duk waye ba mu labarin su annabi sallallahu alaihi wasallam alqawrin la tu'minun bihi wa la tansuhunnahu annabawan Allah dukkanin su suna daukan mu alqawr Allah alqawri cewa da Allah zai bar su da rai annabi sama yazo ya riske su za su imani da shi wala tausuhunnahu kuma za ku taimake shi tun daga annabi adam alayhi salam tun daga annabi adam sai da ya dau alƙawari cewa da Allah zai aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai to sai ya gaggata annabi sama ya imani da shi kuma sai ya taimake shi shi yasa da Allah ta'ala ya so annabawan Allah su zama sun riski annabi sallallahu alaihi wasallam ko annabi ya riske su kai ko dukkanin su za su zama cikin sahabban sa shi ne abin da ake nufi a nan ai la tu'minun nabiyyi wa la tansuhunna za su imani da shi kuma su gaggata shi su taimake shi su imani da shi shi yasa da ya je sama aka yi mi'raji da shi kowanne su sai da ya masa haka da ya zo sama ta ɗaya annan annabi Adam alaihi salam yake yace marhaban bil ibn as-salih wan nabiy as-salih ma dalla marabala ne da ɗa na gari sannan kuma annabin Allah na gari duk inda annabi so mai yaje ya gamu da wani annabi sai annabin nan ya gaggata shi kai kafin nan ma sai da Allah madaukakin sarki ya tara masa su gabaki ɗaya a baitul maqdisi a baitul maqdisi nan nan wannan amma masallacin kudus da ake cewa sai da Allah ya tara duka annabawan Allah madaukakin sarki duka annabi sa mai ja su sallah haka ya tabbata a hadisi sahihi ya ja su sallah ya shugabance su sallah a matsayin shi ne shugaban su qala bayan sun yi alƙawarin sai Allah ya ce a aqarartum shin kun tabbatar da haka wannan alƙawarin kun karɓe shi hannu biyu wa akhaftum ala zalikum isri sannan kuma kun riƙe alƙawari na mai ƙarfi a malaman tafsiri suka ce al-isru shine al-ahdu al-thaqil alƙawari mai ƙarfi shine ake ce mishi al-isru duk da kalma ce biddi kalma ce biddiya kalma ce mai harshen damo daga cikin al-isru a cikin ma'anonin al-isru akwai zinibi wa yadaw anhum israhum al-aghlal allati kanat alayhi kaga al-isru mena al-isru na nufin zunubin da suka daukan makansu rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltu ala alladhina min qablina kaga isru nan zunubi shi ma to malaman lugha kaman ibnu manzur a cikin lisanul arab yace abinda ake ce ma al-isru asali dama shine duk abinda za a rike da ƙarfi abinda zai zama maka mai nauyi shine ake ce mishi al-isru to alƙawarin da annabawan Allah suka daukan ma Allah ta'ala cewa za su bi annabi sama da zai riske su to alƙawari ne mai ƙarfi shi yasa ya ce a aqarartum wa akhadtum ala zalikum isri shin kun tabbatar da haka kuma kun karbi alƙawari na mai ƙarfi qalu aqarna annabawan Allah duka suka ce dukkanin mu mun tabbatar qala sai Allah ya ce fashhadu to ku shaida ku zama ku ne shaidu wa ana ma'akum minash shahidin, kuma ni ma ina cikin ku cikin masu sheda. Allah yana cikin masu sheda. So da alƙawarin da Allah ya dauka kenan, mu imani da Annabi sallama, mu taimake shi, mu iyakar bakin kokarin mu wajen tabbatar da abin da Annabi sallama ya zo da shi. To shi kuma ba zai tabbata ba sai da gaskiya da ikhlasi. Abin da ake bukata ce. So daga wannan gaskiyar mu yi kokari mu tabbatar da ita, mu neme ta, mu koye ta, mu san yadda ake yin ta, mu kuma aiwatar da ita a cikin rayuwarmu. Babu yadda za a yi al'umma ta ci nasara ba ta da gaskiya. Al'umma makaryaciya al'umma ce katashiya. Kai kanka kai kadai idan ƙarya ka tasa a rayuwarka, Allah madaukakin sarki ba zai taimake ka ba. Shi yasa hatta a kasuwanci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa idha sadaqa wa bayyana burika lahumma fi bay'ihima wa idha qatama wa khana muhiqat barakatu bay'ihima. Masu cinikayya guda biyu da mai siya da mai siyarwa dukkanin su bil khiyar suna da zabi idan ba su bar wajen da suke ba. Mai siya ya zo shagon wani ya yi siyayya, to yana da dama in bai bar shagon ba ya tabbatar da cinikin da ya ce ya siya, shi kuma mai siyarwan ya ce ya siyar masa. Sai Annabi sun ce fa'iza sadaqa wa bayyana, idan suka yi gaskiya, kowa ya faɗi gaskiya, wa bayyana kuma suka faɗi haƙiƙanin abin da ke faruwa. Mai saidawa ya faɗi haƙiƙanin abin da kayansa suke, mai siya ya faɗi haƙiƙanin yadda zai iya siya da gaskiya, to sai Allah madaukakin sarki ya sa maka cinikin albarka. Kai da ka siya ka kawo gidanka, sai a dade ba a ce maka ya ƙare ba. Shi kuma da ya siyar maka, ribar da ya samu sai Allah ya sa mata albarka, sai ya ta hidima ya ga wannan abu da ya samu bai ƙare ba. Amma sai musu ne ce amma idan suka yi suka ɓoye kuma suka ci amana juna, suka yi ƙarya ga juna, to sai Allah ya tafi yadda albarkarsu, ko riban nawa ya samu sai ga ba daɗewa ya nema ya rasa. Shi kuma ko me ya siyo ya kawo gidan nasa, ko shi zai yi amfani da shi, ba za a daɗe ba wannan abin sai ya zama bai ga amfaninsa ba, an cire albarka. Wannan ita ce gaskiyar da ake buƙatar mu zama muna da ita. Allah madaukakin sarki ka sa mu cikin masu gaskiya, ka tsare mu daga aikata ƙarya ko faɗinta. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan tambayar da yake yana cewa wai algati malam, shin kowane munafiki ne za a sa shi a ƙasan ƙasan wuta ko kuma wani munafikin ne? Qur'ani dai ya ce muna innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar, duk da munafincin kala biyu ne, kamar yadda aka faɗa mana akwai an-nifaqul akbar akwai an-nifaqul asghar. An-nifaqul akbar shine munafinci wanda ya shafi imani, kai tsaye mutum ba musulmi bane shi. Wannan ittifaqan kun fi dharkil asfali minan nar, suna can kasan wuta. Sannan akwai an-nifaqul asghar. An-nifaqul asghar shi kuma shine irin mutum ƙarya, cin amana, saba alƙawari, idan aka yi rigima da shi aka bashi haƙuri ya ta zage-zage, an fa bashi haƙuri amma kuma zai ta zage-zage. Idan Annabi sama ya siffanta munafiki da waɗannan, wa idza khasama fajar, idan aka yi rigima da shi to sai ya yi fajirci, sai ya zage, sai ya ci mutunci, ana cewa ya haƙuri mana wane yana ni kaza, yana ƙara zage. To duk wannan siffofin sai ashi kauli rajihi, wannan baya cikin fiddarkil asfali minan nar, domin su har yanzu yana da sifa ta musulunci, a cikin musulunci yake. Amma shi sahibul nifaqil akbar, ne munafirci mafi girma, to wancan shi ne ake magana kansa. Allah madaukakin sarki ya shiryatar da mu. Sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.